Kids say kids, you know what? Get your... Good morning, South America.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya samu ƙwarin gwiwa kan yadda ya ga ana samun ƙarin ƙasashen duniya da ke fitowa suna kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a faɗin Isra'ila da Hamas. Sai dai ya ce ya yi mamaki da ya ga ana ci gaba da harba makamai a yankin zirin Gaza maimakon a samu sassauci. Babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya ya kai ziyarar bazata a Doha, babban birnin Qatar, a ranar Asabar. Yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa taron yanayi da za a yi a Nepal. Yayin ziyarar tasa, Guterres ya gana da Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, inda suka tattauna kan wannan rikici. Ita dai Qatar tana da kyakkyawar alaka da Hamas, wacce ke da ofishi a ƙasarta. Kazalika Qatar ta taka muhimmiyar rawa wajen sako wasu mata biyu daga Gaza, kuma rahotanni sun ce tana kokarin ganin an sako ƙarin Yahudawan da Hamas ta kama. Kazalika Guterres ya gana ta wayar tarho da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi kan halin matsanancin rayuwa da mutane ke ciki a Gaza. Ita dai Masar ita take kula da iyakar Rafah da Gaza. A daren Juma'a, Isra'ila ta sanar da ƙara faɗaɗa har-haren da take kaiwa ta ƙasa a Gaza, tare da katse hanyoyin intanet da wayoyin tarho a yankin wanda Hamas ke iko da shi. Rasha ta zargi Ukraine da lalata wani rumbun adana sharar kayayyakin makaman nukiliya da wani harin jirgi mara matuƙi da ta kai a tashar nukiliya da ke Kursk. Tana mai ikirarin cewa ta kakkaɓo 8 daga cikin jirage mara matuƙan. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha a ranar Asabar ta ce jirage mara matuƙa 3 makare da abubuwan fashewa sun kaikaici tashar nukiliyar a daren Alamis, inda suka farwa rumbun adana sharar kayayyakin na nukiliya. Dakarun saman Ukraine sun ce sun lalata 3 daga cikin makamai masu linzami da suka ratsa ta sararin samaniyar yankin Dnipropetrovsk a daren Asabar. 'Yan Afghanistan da ke gudun hijira a Pakistan sun nuna damuwa kan matakin da hukumomin ƙasar ta Pakistan suke shirin ɗauka na tilasta waɗanda ba su da takardun izinin zama komawa ƙasarsu daga ranar 1 ga watan Nuwamba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Afghanistan miliyan 3.7 ne suka samu mafaka a ƙasar ta Pakistan. Ministan harkokin cikin gidan kasar ya ce akalla miliyan 1.7 cikin wannan adadi ba su da takardun izinin zama. Hukumomin Pakistan sun ce za su tilastawa dukkan waɗanda ba su da takardun su fice daga kasar daga ranar 1 ga watan Nuwamba. Bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin 'yan kasar ta Afghanistan sun kwashe iya tsawon rayuwarsu ne suna zaune a kasar ta Pakistan. A kwanan nan, jami'an tsaron kasar suka kai samami a wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Monda, don tarwatsa 'yan gudun hijirar Afghanistan da ake zargin sun tada wata tarzoma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Serbia sun kama mutum 6 tare da karɓe wasu makamai bayan wani harbi da aka yi a tsakanin bakin haure a kusa da iyakar ƙasar da Hungary. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 3 ya kuma jikkata mutum guda. 'Yan sanda sun faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa suna tsare da wasu 'yan Afghanistan 4 da wasu turkawa 2 waɗanda ake zargi da mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba. Babu dai wasu bayanai da ke nuni da cewa ko za a tuhumi waɗannan mutanen. Matsalolin harbe-harbe da fadace-fadace sun zama ruwan dare a kan iyakar Serbia da ƙasar Hungary, wacce mamba ce a ƙungiyar tarayyar Turai ta EU. Dubban bakin haure sun kafa sansanoni a yankin, inda suke fafutukar neman hanyar da za su tsallaka zuwa nahiyar ta Turai tare da taimakon masu ayyukan fasakoran mutane. Wani mai kamun kifi ko sana'arsu da ya makale a ruwan teku kusan tsawon makonni 2 ya kubuta bayan da ya kwashe tsawon wannan lokaci yana ta iyo sanye da rigar hana nutsewa a can gefen gabar teku da ke yammacin Amurka. Rahotannin BBC sun ce wasu mutane ne suka tsinci mutumin yana iyo a ƙarshen makon da ya gabata, kwana guda bayan da masu tsaron gabar tekun arewa maso yammacin ruwan Pacific suka kawo ƙarshen aikin neman sa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka. Barkamu da warhaka. Barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kan miki dole. Sunana Mansur Sani daga nan jihar Maradin Jamhuriyar Niger nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kamar yadda kuke jin hayaniya yanzu haka ina ma yar kasuwar mata Sonita. Yau ga mani sunan ki.
Suwaiwa mun zo kawo kaya muna sisi da mutane.
Eh daga ina kuke zuwa?
Daga magama muke zuwa.
Eh dama kun saba shigowa ku kasuwanci ku koma.
Eh dama muna shigowa muna kasuwanci muna.
Me me ake kawowa?
To muna kawo suke nan takalma tilalulluka duk abin da ya samu cefa ne. Tashi miya kuka rogo.
Wace irin alaka mai kyau ke akwai tsakanin ku da mata na kasuwan mata?
To mata na kasuwan mata mu dai tsakanin da Allah mun gode Allah saka da alheri. Duk wanda muka kawo makaya abin da Allah ya hore mashi yana ba mu tai gida in ma sun samu duka a ba mu in ba samu duka ba mu koma gida mu je kuma abin da ya samu so mu kawo musu wani
gashi an riya hanya wani irin hali kuke shiga wajen shigowa cikin Niger
idan mun shigo cikin Niger domin Allah bisa hanya ma'aikatan nan dai suna da mu da cewa wani ma lokacin a sabke kaya wani lokacin a aza maka taron ma da baka iya biya wani lokacin kuma kai kayan ma ba naka bane na mutane ne kake dokowa dan ka zo ka nemi abinci ka je ka kai ma marayinka kuma ma'aikata sai su zo su dame ka bisa hanya ka rasa yanda za ka yi da su wani yana dan iya sassauta maka wani kuma bai sassauta
ya mu ne kyawun hanya tunda ba hanya bace direct tara ce ne ya kuke shi dangance da yanayin jiki da sauran abubuwa
a to wannan kuma ai alhamdulillah jiki yana ciwo sai dai dada hakuri tunda mutum in ya kama shi ba yanda za yi
to me fatan kuna da wani kira ga hukumomi na Nigeria da na Niger
eh to mu je yanzu muna neman alfarma a samu a dan sasanta a dan raga mu idan mun taho da yan kayayyakin mu ma'aikata abinda Allah ya hore mu muka ba su su hakuri su kyale mu
yauwa aje ku ga mu musulman ku ga mata
haji ya ci mu anike wallahi
to gashi na iske ku a wannan kasuwa ta ku an ce kasuwar mata ce
a maza mata an shi yanzu kasuwa alhamdulillah an gode ma Allah tunda dai ba a rasa ci ba a rasa sha ba to a ce kasuwa ba abin ga ba dai Allah ba wa za a maka wanka abu kullun kullun dai ko dai wanda za ka ci abinci ne har 150 ana zuwa alhaji ayi har shi kama sai ayi wani bi ma sai ka koma haka nan wallahi yaro yanzu dai sai dai nan kwana biyu a ji dadi in Allah ya yarda
ina shiga Najeriya
eh muna shiga Najeriya
jibe ko ka tsana
a daga jibe ne sai mun ga mun ga ni
so ya wannan hanya take
to da hanya da dadi za a ci sai dai ge wayan nan da ake shi dai abba dadi kuma dai can ai garin su dai cikin daddarniya kake kai maza maza ka hito ka abin kuma wani bi kuma an aka ce ga sanan sai ai ta tsuru wallahi wani bi sai dare sai ka biyo cikin dawon nan ka hito gaskiya ai dadi gare ta shi mutum in yana gaskiya wallahi gaskiya za ta tabbata gare ko abin nan nashi cirewa cikin sarauta Allah Allah zai maido mashi abin shi dai ba sani ga wani ba amma dai muna dan kamanta mana koyi
yayan ku mata da jikoki game da kasuwa a matsayin sa na mata sana'a ni za ku yi wani irin kira gari ku
yayan mu mai gida yanzu kai dai a ta sha'ani mu yanzu da ke tsoyin ma mun yi su kokari
sun rangance
yayan mu zanna su ja ba da yayan mu ai tabbata
to haka zai haifar da dami ido a nan gaba
mu ne mu ne yau mu ne gobe wannan Allah ba ya barin mu wanda ma suka yi shekaru da ba da hannu da kansu suka wadi suka ci suka wuce bare mu masu su da kullika duniya ta kare sai dai cin doka kaya ta daura kaya doka kadai za ta yi ta azabu ba
to me fatan ku akan hukumomi kojin shigowa da kaya me fatan
san ma karin mu su ringa tausaya ma mata su na wani mai nama ji shi mai tausayin mata ne eh amma mace a ringa tausaya mata kasuwan mata Allah ya sa albarka kasuwan mata mutum sai dai umma Allah bai mace arfi ji ba kawai amma ko ka shi ka abin ka kafa akwai mai sanya kana da Allah a Saudiya na tayi alaji wallahi tallahi ko kaza ban sai ba da na dawo ni ba sai in ake samu kudin nan ba wallahi alhaji da Allah bai raba kuma nan ne Allah ya mana ya so arzuta ni wallahi har gidaje mu alhamdulillah Allah kara ma annabi daraja masha Allah godiyan mata godi Allah kara ma annabi daraja a anyi ko da yanzu ma mi ayman
mun gode a gare mu sauraro kar da abinci shirin kasuwa akan muke dole kenan muke gabatar muku a wannan kasuwa ta mata inda muke tattaunawa dangance da halin da ƴan kasuwa suke ciki mata da maza musamman ma daga lokacin da aka yi wannan juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli zuwa yanzu tare fatan dukkanin al'ummar sauraron America ana ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci
ni ne Abdullahi kasuwar mata kwanoni da robobi ne sai da
Abdullahi mi za ka ci game da hanyar da kuke bi
gaskiya hanya da Niger da Najeriya duka akwai matsaloli Najeriya kaga yanzu in ka ce shiga Najeriya za ka yi immigration suna damun mutane da ƴan sanda matsayin ka na dan Niger dan yanzu sun san ECOWAS ba ta da wata amfani shi yasa suke ta takura ma mutane in ka taho da kaya haka kayan Najeriya ne kaso ba na wata kasa ba in ka taho sai su ta maka azawo sai su ta cewa sai ka ba da kaza sai ka ba da kaza dole sai mutum dan sanda fa shi zai zauwa yanka maka ci sai ka ba da kaza kuma ko alhali ka Najeriya ne kaso soje wannan da kake ganin sa nan masu fatu sai soje sai ya zo ya tsare ya ce dole sai ka ba ya kaza soje wannan aiki da ba nashi ba ta ganin immigration aikin kaya ba nashi bane kowa yana gode iko dan saboda kai dan Niger ne kenan kai baka da yanzu ECOWAS ba ta da wani aiki suna hucewa da ba ECOWAS ba ta aiki yawa wannan hakika wannan shine to kaza abun da ya sanya yanzu gaskiya in zaka shiga Najeriya ga yanzu hanya ba ta da kyau ga gani in ka tafi tun daga nan ka tsina kana ta daddadar hankalinka tashi yake sai an kaga ka tsalako ne zan hankalinka kwantai kwanti kwanti ma'aikatan su kan wannan barayi masu kare mutane su yi musu gwaji su tabbata da mutane zikon Najeriya kawai yawa shine kawai wannan saboda Allah kuma ka gani ni zar kuma hayo yanzu an kai ne ka zauna to wanda birjan sai kowa sai zuwa takure
ana cewa duk ƴan kasuwa kuna ƙara maka kudi wannan wahala ce take sa
ku yawa ko saboda Allah ba wani ƙari bane ba ake san ma kuma akwai ƙari duk in ka je sati sai ka sai ka zance ka sun ƙara ku duk in ka je kuma yanzu in ka taho masu taho mu da ka da kaya suna shan wahala kai wasu yanzu a tada ma wannan hanya ta katsina ta lalace sai dai su je waya ta mai addu'a suke biyawa kuma da ta ma da rumfa suke zo su ma yanzu mu aikata da ma da rumfa suna da mu
yanzu ya za ku kamanta yanayin ciniki na ga kwastomomi kawai sun danyi karamci in aka ce kakawar haka ana aure aure da sauran abubuwa ya ni gani ka zama na da sai yanzu suke ko tsaye
gaskiya duk wannan zuba shi yanzu yanayin kasuwa ne da ya canza babu kasuwa ba ciniki magana saboda Allah
ana ganin war haka ga kaka kun ya taba
so yanzu ne lokaci ne yanzu ban mu dai sani ba ko yaje zuwa gaba da abin da ya warware
Dama masu sauraro sunanki
Sunana malama ne sai da kaya sonita
Dami ake sai da wannan wuri naki
Wallahi muna sai da shaddodi muna sai da leshishuka muna sai da atanwoyi muna sai da tisuna muna sai da hijabai muna sai da oshu haka amma wallahi yanzu dai game da hanya idan muka shiga Nigeria tun daga mun hito Kano muke fuskantar matsala wannan riha hanya da aka ce an yi wallahi muna tarar tashin hankali dan akwai radda wani immigration mai budu bugu na inda shi fada har zaga
ina mace
wallahi ya daga kan bin daga zai bige ni akan mun taho ko mace ce ta taho sai ta dauki ta ba su kudi 500 jibu abe ya zama cin hanci get sama da get 20 da wani abu kuma mun ta can mun sha wa yare da a ce mun taho kasan mu ji sauki kuma na tun karo kasan mu ma mun shiga wannan matsalar yanzu ikon muka dan gida sun kama matsalar sai su zo idan muka zo da motoci mu ƴan Niger ne ba ƴan Nigeria bane amma muna kawo kaya sai an makaya wunya an tona musu asiri an watse su a tattara azubi idan aka zuba yanzu kwannan ga an zuba ta a bakan kaso maka ma haka turmi na tisi roba nan jikka da 50 ake sai da 300 amma wallahi da aka zuba tisin nan turmi tisi din jikka gome ya tar iko nan burgal suka ce sai an ba su
kuna amfani da wannan dama kuna ƙara makaya kuɗi haka nan ne
wallahi ba mu ƙara kuɗi idan da kana sayan kada ka dan shigo na sai ka tattaya ka ji farashin ka ko muna sakin yin akan za a sawo abu Nigeria na zuwa a zanera 50 dari iya riba a zanke naira 120 amma muka zo yanzu matsalar kan mu hiddo kan bannar da muke sha ga hanya har ya ka sai da kan wallahi ba a samu
kuna matsayin mata
kuna matsayin mata kuma muna ci da ƴaƴa wasu ba maza wasu duka marayu suke ci dan karin kaso ga inda ka bi da rana in mun kai mu 200 wallahi karin su duk marayu ne ake aiki ai wahala ka dauki dawani da da makaranta eh ka dauki dawani cin shi da shan da shi da shi ga abinci bai saiwa amma kuma idan mun ta wallahi tashi hankali muna huskanta ya ga hanya
kuna da wani kira ga hukumomi
mu dai muna neman hukumomi su taimaka mu saboda mu dai mata dama rauni gare mu kuma da muke wahala nan domin rike ƴaƴan mu muke tunda ba wanda zai rike ƴaƴan mu kenan hukumomi na kira gare su tausaya mu bayan Allah mata kenan a tausaya mu mata bayan Allah a barka su neman maɗiyan su abinci shin idan aka kyale ɗiyan mu marayu na ga ya mashi idan aka kyale shin wannan abu ɗiyan mu suka shiga suna sata sata hukuma ta ji dadi kasar ka babu kwanci hankali ya hukuma ba ta ji dadi
shugaba Alhaji Ashiru mai aran maji na wannan kasuwa ta mata me zaka cewa a ƙarshe game da hirarrakin da muka yi
alhamdulillah abin na kwadi an tattambaye mata ka ji abin da suka ce Allah kuma ya taimake mu ya ba mu rinjaye dangantaka da wannan lamari da muke ciki Allah sa gwamnatin mu ta yi kokarin kama mamu dangantaka da tausaya mamu dan shi talaka sai an yi kokari ba mun ce ka abu doka ba a'a za mu bi doka amma dai in an tsaurara an ce sai mun tai dani bisa dani to akwai matsala a dan sanye da za'a yi a dan gara
haka ne masu sauraro kamar yanda za ku iya lura lokacin da aka diba mu wannan shiri na kasuwa akai miki dole na Maryam Amurka ya kawo lokacin shi amma idan sauran abokan aiki na Washington DC sunana Mansur Sani daga nan jihar Maradi nake cewa mu kasance lafiya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na Maryam Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
kuma barka da warhaka ina son wannan lokaci da yi magana akan zumunta ayar Allah tace muna zumunta da junan mu wato in akwai rayuwa in akwai jin dadi in akwai alheri wanda yake tsakanin dan adam da Allah shine zumunci a zaman radda za zama gidan rahama gidan gobe gidan hutawa abin da yin zaman da muhimmanci duka shine zumunci to aya take idan baka yi zumunci tare da dan uwanka wanda kake gani ba ba yadda za ka yi zumunci tare da Allah mahalicci wanda baka ganin sa in da zumunci zai fara ne tsakanin mu da ni mu da yan uwan mu ni da kai kai da wancan wato dai a rayuwa dai inda muke ko tare da wa muke ko tare da wa zamu ba abin da yake muhimmanci ga gaban Allah mahalicci kamar a zauna cikin salama a zauna cikin zumunci idan ana zumunci da Allah ya zama wajibi ne a zumunci da dan uwa idan ana zumunci da dan uwa ana so a zumunci da dan uwa mutum sai ya zama an nufa a zumunci da mahalicci kenan wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya ta shafi gaggawa ta gama zaman duniya ta shafi zama tsakanin mutum da dan uwansa mutum ta shafi zama tsakanin mutum da mahaliccinsa to yan uwa na Allah madaukakin sarki abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci inda zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma abin da yake da muhimmanci shi ne zumunci zumunci ya shafi dukkan rayuwa idan haka ina son faɗi mana yan uwana abin da Allah yake so mu halicci mu shi ne zumunci
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan acne vulgaris ko pimples kamar yadda wasu suka fi sani tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum inda ya fara da yi mana cikakken bayani akan pimples ko kuma kurajen fuska. Likita gare ka.
Acne vulgaris ko kuma wanda aka fi sani da pimples wato cuta ne na fatan jikin mutum. Wannan fatan jikin mutum musamman na fuska, na wuya tare da kuma sassa na jiki a wa'insu, amma kuma dai yafi aukuwa a fuska da wuya, wanda kuma ba komai bane illa cuta ne wanda yafi affecting hair follicles, what is a follicular disorder. Wannan hair follicles sun ba komai bane illa ramuka da muke ganin su a fuskokin, wanda sai mutum a hankali ya nutsu tukunna zai gan su. Wannan ramukan nan kuma wanda yawanci sukan firar da gashi ne a wasu sassa na jikin mutum, musamman hannu, kirji ko kuma kafa ko wani abu makamancin haka, to su kuma a madadin ya kasance gashin zalla ya fito, to sai kasance cewa wannan ramukan sun yi amfani da wannan opportunity, ko in ce wannan cutan ya amfani da wannan opportunity ramukan, so shi ma sai yana fitowa.
To likita, shin me ke haddasa irin waɗannan kuraje su rika fitowa a fuska?
Shi wannan acne vulgaris din nan yana da manyan dalilai kamar haka. Na farko dai, ya kamata mu sani ko mu gane cewa duk bayanin da zan yi akwai a lot of very important information da zan faɗa wanda ya kamata a ce an gane su, wanda haɗa da hormones, wato hormones wani sinadari ne na jikin ɗan adam wanda suke taimakawa gurin girma na jikin mutum, wanda suke taimakawa gurin girma na a ce alal misali a maman mace tare da kuma muryar namiji da yake canzuwa, musamman in ya kai shekara 17 18 ko kuma mace wanda muryar ta yake dawa ƙarami yayin da ta kai shekara 15 16, wanda da a da ne in namiji din shekara 7 ko 8 ya magana za ka san yaro ne, amma kuma ya kai shekara 17 18 19 ka san cewa ba wai yaro bane zalla ke magana, saboda muryar ya bude. So hormones na playing very important role a wannan matsala ko in ce a wannan skin conditions din na shi acne vulgaris din. So abin da yake faruwa shine akwai wani abu shi androgen nan kuma daga endocrine glands ne, wanda shine wannan sinadarin na jikin mutum da na faɗa wanda yake playing role din, wanda a gaba a hankali kuma in yazo ya fara yin yawa sai ya fara creating natural oil a jikin ɗan adam. Wannan natural oil din nan shine sebum. Wannan sebum din kuma is natural kamar watan da na faɗa. So kenan yana nufin bayan mutum yana yawancin maiƙo bane ko kuma tana yawancin maiƙo, yake nufin cewa so su developing wa'annan a'a, ko kana cin maiƙo ko baka ci, naturally jikin ɗan adam Allah yana halittar mutum sai kasance wannan maiƙon ya riga da ya fito on its own, wanda kuma in yazo ya fito yake yin creating different forms din da yake leading to wannan acne vulgaris.
Menene ma bambancin kurajen pimples da sauran kuraje?
Acne vulgaris yana da bambanci sosai, saboda shi most of the time akwai wanda masu ke considering ɗin shi a matsayin normal, saboda it's a natural process. Misali, it's a natural process saboda su androgens ne suke stimulating ɗin shi su sebaceous gland tare da other sassa na jikin mutum wanda suke playing a very important role. Kamar yadda na faɗa, hormones tare da su genetics, tare da su family history, tare da kuma bacteria suna playing roles, but yawanci shi genetics ko in ce genes ɗin mutum ne wato abinda yake bambanta mutum generally tare da sauran mutane, shine jins ɗin shi su DNA da sauransu haka. To shi ma wannan wato any acne vulgaris ba mamaki bane ya fito through jins ɗin mutum, wato in jins ɗin yana da wannan, to bayan da ne iya haka zai fito. Haka ma kuma akan samu from hormonal imbalance ko kuma hormones generally, wanda kuma wayansu ma su kan consider ɗin shi a matsayin alama ne na girma. So kamar yadda na faɗa a baya, in kai shekara 17 18 yakan zo ya kaji mun sha bude ko kuma bujurwa take shekara 13 14 kaga ta fara mama, to ba zaka zo ka ce zaka bada wannan magani ba. To shi ma haka acne vulgaris ba zaka zo ka ce guys standard magani shi ba, saboda it's a natural process. So this are more insa basa constant issue a matsayin skin infection, but rather they call it a skin irritation in your kuma da discomfort din da ba a zo a ce to ga magunguna za a ta bayar, but then I treating issue. Saka wanda yake ta neman maganin acne vulgaris ko kuma pimples, kar su na bata lokacin su yin hakan, za su iya samu abin da zai dan rige musu, amma ba shi anything zai tafi ga baki daya ba, lokaci ne yake kawo shi, kuma lokaci ne zai tafi da shi. Kamar mace ne wanda ya kasance tana al'ada, ba kai sakan tsayar da shi ba, sai dai ka bada abin da ka san zai tsayar da shi da ƙarfi, wanda kuma hakan yana jawo mata illa. To shi ma hakan acne vulgaris ba za ka zo ka ce za ka yi forcing ka tsayar da shi ba, shi ma lokacin tafin shi in yi to zai zo ya tafi, musamman in mutum ya wuce shekara 37 ya wuce 40 sai wahala ka ga wannan pimples ɗin, sai dai ka ga alaman shi a jikin fuskar mutum. So bambancin shi kenan na farko. Bambancin shi kuma na biyu shine mutane da yawa yawa sukan iya mistake din wannan acne vulgaris din da folliculitis ba baye wato wani irin kuraje da ake samu yayin da musamman maza suka aski gemu su irin suka yi askin nan gabaki dai sai kuraje sun dame su sun takura musu so ba ma zallan shi ba muna da other forms of skin infections su dermatitis dermatosis tare da wanda suka fi shi yawa su kuma wanda amma ba sa fitowa a fiskar mutum an ba mun mamaki bane mutum ya kasance ya samu skin infection din da ya fito a fiskar shi wanda ba acne vulgaris ba haka ma kuma zai wahala ka ga wani kuma wato ainihin a skin infection ko kuma cuta na fata a kafan mutum a cinya a baya ko a ciki kai tsanin pimples ne a pimples shi a fiskar yake fitowa in yi yawa ya zo wuya a yayi yawan yawa kun sai je kike amma wanda bai cika faruwa ba
to likita wasu na alakanta irin waɗannan kuraje na pimples da girma ko kuma balaga shin yaya abin yake a likitance
sosai ma ko haka ne saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara 12 13 14 sai kuma ya cigaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane ga yar shekara 15 kyakkyawan yarinya budurwa tazo ta fara creating wannan a shekara 15 16 17 wannan har kai mun shekara 24 da 5 da 6 so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty da adolescence shi wannan androgen tare da su wato any endocrine glands in hormones na fada baya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko in ce karfin su ya fi yawa a wannan age din to the fact that karfin su ya fi yawa a wannan age din to age in girma kenan kamar na fada yin yanda ake al'ada muryar namiji kasance ya budu ko agagashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi ke nufin cewa dan kai oke baka baga ga danka ko gogo ga yarki tana wato ainihin pimples bai yake tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane ko wata mace suke da shi kuma ba shi ke nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi ke nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kamar kon bacteria yana iya cause ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abun ko ya kasance ya sashi ya yawa irin shi wanto propionic bacterium acne din kenan to yayin da mutum ya kasance ya fara girma musamman da yake shekara 12 13 ya fara yin sama so an fi samun activity mai karfi na wannan androgens ko kuma ji wannan na sinadaran jiki na hormones din da ya kasance suke activated ko stimulating sebaceous glands shi kuma sebaceous gland dam opportunity yake jira wanda kuma wannan androgens din sun ga da sun bayar so continuously sai zai fara accumulating yana creating wannan natural oil na sebum din nan daga nan kuma eventually har yake kuma wannan abu shi pilosebaceous duct wannan pilosebaceous duct din nan yana yin yawa har yake kuma wannan abu shi comedon so wannan comedon din kamar yadda na faɗa a baya ya rubuka shi biyu muna da open muna da kuma close amma kafin mu je ga rabe-raben shi ya kamata mu fahimta me a cikin wannan comedon din nan mai kone wanda ya taru yawa ya haɗu da ɗan bacteria ya haɗu da kuma so epithelial debris so wa'innan dukkansu kuma akan same shi ne akwai na jikin ɗan adam saboda kamar bacteria akan samu microflora haka kuma at the same time akan samu one form of bacteria wani shi propionic bacterium acne wanda ya fi muni wanda in ya zo ya haɗu da wannan comedon kuma maikon jikin da yake fitowa da wato ainihin gashi ta ramukan fuskar mutum to sai ga abin ya fi worse sai za a ga wani a nan shi pimples ɗin bai kai nauni yawa ba na wata ya fi na wata wani har ya yi muni sosai wanda har sai mutum yana rufe fiskar shi saboda wa'innan propionic bacterium din tare da su a epithelial debris tare da shi sebum din sun zo sun haɗu sun yi accumulated sun zo sun kumbura a fiskar mutum ya zo ya dawo difference shi kuma na fiskar ya yi yawa ya bazu kuma so continuously kuma shi kanshi comedon din nan kamar yadda na faɗa sai ya zo ya rabu into two ko in ce into almost four muna da early comedons muna da late comedons muna da kuma wato ainihin shi inflammatory pustules ko kuma pupus sai kuma finally muna da shi nodular cyst so duka wannan hawa ko ince mataki ne na wanto ainihin kurje da muke gani ko ince kurajen da muke gani a fiskar mutum shi early comedons ba a cika ganin shi ba saboda yana fara girma ne a cikin layers of the skin in so dermis epidermis da so on so ba
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin sai a tare mu a wani makon inda za ku ji mu dauke da wasu muhimman bayani akan pimples Lagos. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katabum da muka kasance tare da shi a cikin shirin, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabata nake cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.